Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma a can kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Hauwa Sharif.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 1 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Zamu magana ne akan batun ilimi, yadda nisa ke hana wasu yara, musamman yara mata zuwa makaranta, da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun yara da ba sa zuwa makaranta, da ma ɗaliban da ƙarin kuɗin makaranta ya sa alatila suka jingine karatunsu.
Sauraro muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa tare da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano dangane da ɗaliban da suka jingine karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Muna kuma tafi da wata tattaunawa da Malam Tijjani Muƙaddas dangane da batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi, wanda yanzu haka yake halartar wani taro a nan Amurka.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masararo sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam, da yadda ilimi kan kawo ci gaba a rayuwa ta kowace fuska aka ɗauka. Shi yasa za ka ji su sukan ce za a iya zuwa har birnin su a ƙasa domin neman ilimi. To sai dai kash, wasu ɗaliban da dama a Najeriya sun jingina batun zuwa makaranta saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi, ƙarin da ya sha ƙarfinsu ko na iyayensu, da ma wasu ɗaliban da nisa kan hana su zuwa makaranta a wasu sassan, musamman ma 'ya'ya mata. Duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin samun mafita, kamar yadda za ku ji a cikin shirin. Da farko ga Dr. Sanusi Umar, malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano, game da ɗaliban da suka jingina karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu da aka yi a ƙasar.
To shi wannan illar sai yana da daman iliminmu, kamar mu arewacin Najeriya misali, na yara ai daman ba wani can a gari ba ne ake yin sa. Kaɗan ma da bai kai haka ba, wasu da kyar suke yin sa haka. Saboda tsarinmu a irin abubuwa namu wajen tallafin karatu ba ma ba da gudunmuwa yadda ya kamata. Mun fa bayarwa wasu harkokin abubuwa na rayuwa. Misali, kin ga da aka ce kowa sai ya biya 100,000 kaza da kaza, to a 30,000 zuwa 20,000 ma ba a samu ba. To yanzu in ɗalibi yana shekarar ƙarshe zai gama, in ya kasa biya kin ga dole ya bar makarantar, dan abin da ya kashe a baya asararsa. Haka kuma mai biyo shi na can baya, haka wancan shi ma mai biyo shi. Saboda haka mafi yawan waɗanda ba za su je ba, misali su ƙarasa karatun nan, za su zama drop out kenan. Misali, ba don ba su da ƙoƙari ba, a don kuɗi ne ba za su iya biya ba. Saboda haka za su ƙarawa waɗanda suka gama karatu a baya, ba su da aikin yi, ba sana'a. To kuma ma in za a yi sana'a dole sai an samu gwamnati ta taimaka wa mutum akan a sana'ar da yake. Ba za a baka kuɗi ba ka fara sana'a a tare da daman ka san abin da za ka yi ba.
na'am
ka ji kenan ba za a baka kai sana'a ba kuma ka bar makaranta kuma ka zo ka shiga ajin waɗanda daman sun ga makaranta ba aiki kuma abu ne da gwamnati can baya tun tahowar mu sun watsar da cewar tallafi da ake ba wato abin da ake kira scholarship
na'am
an yi shekaru da yawa wasu ba su baro gwamnatocin iyaye ba za su iya ba masu arzikin mu waɗanda ya kamata su taimaka ba sa yi ce illa kaɗan sai dai ka ji a rediyo wani ya ce yana za a taimaka masa a yi wanda ya san za a yi amma a da akwai bayan Allah wanda suke kai kuɗi su scholarship board haka
na'am
domin a biya ɗalibai irin waɗanda wato irin su sun karanci yanzu to in za a samu wannan to zai taimaka amma za ki ga misali an samu cewar wani zai aurar da 'yarsa wadda take makaranta zai iya ba da 100,500 ma domin ko 50,000 domin ta samu ta yi aure amma wajen karatun aka ce ba da 500,000 ko 10,000 ba zai iya ba.
To yanzu dakta menene makoma irin waɗannan ɗalibai da a yanzu da ake maganan nan ba su da kuɗin da za su biya iyayensu ba su da hali kuma suna son karatun nan hasali ma sun ɗauko karatun ila sun kawo wani zango amma yanzu rashin wannan kuɗin ya sa dole sun dakata me ce ce mafita ina mafita ga rayuwarsu
ba zai yi ba saboda barin su shi ma illa ne ga wani abu to misali in gwamnati ba ta taimaka ba harkar ilimi me za ta yi wa mutane.
Dalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu je ga Mallam Tijjani Muqaddas wanda ya kafa makarantar Shakatafa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda yake tallafa yaran da ba sa zuwa makaranta yana maida su makaranta da yanzu haka yake halartar wani horo a nan Amurka kan batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi
a Najeriya zaki ga cewa akwai yaran fada wai nisa na makaranta shi ke hana su zuwa makaranta domin daga garin da suke zuwa makaranta ni na san gun nan daga garin da suke su tafi Jino su tana min Senior Secondary School daga wani gari a Turika Samma ana cewa garin Tuwankalta to babu Senior Secondary School a wannan garin sai sun yi tafiya mai nisa wanda akalla ya kai mile guda 2 ta yara ƴan mata za su iya wannan tafiya kuma akwai ƴan mata yara ƙanana da yawa da ba sa zuwa makaranta a garin nan me gwamnati ya kamata ta yi sai ta zo ta gina makaranta ta secondary a wannan garin da haka duk yaran da yake wannan garin ya kai matakin senior secondary school to zai shiga wannan makarantar ba sai ya yi tafiya mai nisa daga Kirika Samma kuma ya shiga hacce ya je Hadeja wasu Hadeja suke tafiya a ƙasa su je su yi karatu su dawo to wannan nisan makaranta yana hana yara zuwa makaranta a Najeriya to kuma gwamnati me take a wannan ya kamata duk gari da yake Najeriya a ce akwai makarantun nan akwai junior akwai primary a ce akwai junior secondary school sannan akwai senior secondary school to idan aka yi haka shine mun tabbatar gwamnatin Najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole sannan sai makarantun gaba da secondary school ai shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin domin abu ne da yake kawo ci gaba na arziki ci gaba na ƙasa da komi to kuma ya za a ce makarantun mu na gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba
to anan menene me kike shawara kan musamman ga su mahukunta inda har da gaske suke cewa lalle ana son a dan Najeriya ko kuma in ce yaron Najeriya dan Najeriya ya samu ilimi
gaskiya ne na farko kamar yadda aka faɗa din ilimin nan akwai makarantar gwamnati public school ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne a baka ilimin kyauta
kamar yadda ake
faɗa kamar nan America aka ce abu is public ana nufin kyauta ne
duk
ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne to ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na America sannan idan suka yi maganar ai
da kace ai koyi da tsari na America kenan kamar yanda aka san cewa ita Najeriya misali demokradiyyar da take bi an ce demokradiyya ce irin ta America ko
gaskiya ne
gashi kuma kenan akwai wasu manufofin kuma na American kiyawa kuma nan sai ba aka yi koyi da su
gaskiya ba a koyi da wannan shawarwarin na America misali na tambaya anan yaya su makarantun gwamnatin suke samun kudi na gudanarwa
na'am
sai suka ce mana ai akwai taxpayers su taxpayers din nan mutane da suke biyan haraji wanda ya gama kowa da kowa akwai wani bangare na haraji anan America da kawai yana zuwa bangaren ilimi ne in an tara wannan kudin kawai bangaren ilimi ake farfadowa da shi abinda ba Najeriya ba haka ake yi ba
wato kaman kenan da Najeriya a ce irin dimbin kudin da zaka ji an ce hukumar shiga da fita constant
ta tara
da hukumar nan da ake ce ma FRS ta tattara haraji kila da za a tura su a bangaren ilimi
wato da za a ware wani bangare na wannan a ce wannan kawai kudin zai na zuwa universal basic education ne wajen gina makarantu wajen sayan kujeru na makarantu wajen biya wa malamai kudade na yin training wajen kara malamai albashi da sauransu to inda hukumomin mu za su yi irin wannan tsarin gaskiya da ilimin zai ci gaba
wani zai iya cewa illa ga hukumar Tedford me zaka ce ita kuma
Tedford gaskiya kamar yadda shiri ne mai kyau to amma kuma yadda siyasa take ciki wannan shine ni na dade ina fada Tedford ya kamata a ce waɗannan kudaden ana kashe su ne zalla wajen tafiye gudanar da jami'o'in mu na Najeriya ba wai kawai a dau malamai a kai su kasar waje su yi karatu ba ai mu ma muna da abin da zamu yi muna da jami'o'in da za su iya yi wa ƴan Najeriya training su sami ilimi duk ilimin da ya kamata dan haka ni ina ganin wannan kudaden da ake kashewa a Tedford ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'in mu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wasu kasashe kudade fa
illa kuma wani zai ce ma irin wayancan daliban da suka gaza biya
illa
da hukumar sai ta biya musu
sai ta biya musu
su gaba da karatun su ya dakata
yin zai kuma ai ta tura mutane kasashen waje ana kashe mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali America akalla kai karatu na shekara ɗaya a nan America sai ka kashe kuɗi da ya kai dala 100,000 wanda ya kai miliyan 100 wannan kuɗi ne mai yawa wannan kuɗaɗe ne da za a amfani da su wajen inganta ilimin mu na matakin farko har na gaba da secondary din nan gaskiya ne
haka to a ƙarshe ban sani ba duk da ga wannan jan hankali da kai ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan bari mu dawo mu ƙarƙare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta kuma a dangance abin da ya kai na ƙalubale wanda ka faɗi irin ƙalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan wani jan hankali za ka ƙara yi ga masu kuɗinmu masu arziki a cikin al'umma tunda an taɓo na gwamnatin da za ta yi amfani da arzikin ƙasa ta inganta ilimin masu kuɗinmu na cikin al'umma wani jan hankali za ka yi gare su na ganin cewa lalle-lalle an fito an taimaka ma irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta waɗanda suna nan duk inda ka duba za ka gansu ba sai ka shiga lungu ba akan tituna ma za ka gansu suna gararan ba da masu talle da waɗanda ma ba talle suke ba yawo suke ba karatun kuma gashi ka faɗa daga cikin manya-manyan dalilai da ke hana iyayen ganin cewa sun kai su makarantar ko kuma sun ci gaba da ɗorewa daga akan wannan karatu nasu ko da suke nasu mu taɓo batun ciyarwa da gwamnatin tarayya ta riƙa yi na makarantu musamman makarantun primary kana ganin wannan shiri na ciyarwa da ɗalibai da gwamnatin Najeriya ta riƙa yi na ɗalibai kana ga haifar da ɗa mai ido abu ne da za a iya ci gaba da shi koko ya zama irin abin da Hausa kan ce an rufa ba a tada kai ba?
Gaskiya ne, hukumomi a Najeriya sun dade suna fadan cewa wannan shiri na ciyarwa, wato school feeding program, shiri ne da ya kawo ci gaba ilimi da sauransu, amma ni a gani na gaskiya shirin nan ba wani ci gaba da ya kawo a cikin ilimin Najeriya, domin tunda aka fara shirin su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba, kuma an ce an yi wannan shiri ne domin a rage yaran da ba sa zuwa makaranta. Da haka idan kika duba daga 2021 zuwa yanzu, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa ma yi, kelen kin ga shirin nan da aka yi na ciyarwa a makarantu bai kawo mana wani ci gaba. Ya kamata a canja ai wani shirin, amma ba wannan ba.
To kenan, kamar yadda ka faɗa, indai har shirin kenan bai kawo ci gaba, kaga kenan an bata miliyoyi sun tafi,
an bata miliyoyi biliyoyi na naira, kuma abin siyasa ta shiga da corruption, wanda cin hanci da rashawa ya shiga cikin shirin, kuma kowa ya san wannan shirin.
To yanzu tun daga shiila, kamar yadda ka faɗa, ila da dama wasu ma sun riga sun hango hakan, sun haska ma mahukunta irin waɗannan kuɗin da aka riƙa kashewa da sunan ce da ɗalibai. Ina kake ganin ya kamata a ce yanzu an saka irin waɗannan kuɗaɗen?
Gaskiya ne, kamar ni a yadda sani na ya kai, abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawo ci gaba shine kamar yadda na faɗa, infrastructure. Misali, kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta, to a gina makarantar mana. To idan aka gina makaranta, kuma sai a fara tunanin meye za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu, kamar kujeru, kamar littattafai, sannan a zo maganar malamai, sannan ne kuma ka za a samu ci gaba a cikin ilimi. Amma idan ka zo ka fara abu daga sama, ai kamar akwai makarantar ma da babu ɗaliba, kuma watakila a cikin record ma ana ciyarwa a wannan makarantar.
A matsayinka na masani a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi, wani sa'o kake da shi ga matasanmu waɗanda suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan ƙarin kuɗin makarantar karanta da akai, wani sako gare ka zuwa gare su?
Gaskiya ne, wannan kan wani matsala ce babba a Najeriya, wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba. To ba a girman kai gaskiya a rayuwa. Idan ka ga karatun ba zai yiwu ba, kai kokari ka koyi wata sana'a koda ta hannu ce. Ni na koyi sana'ar hannu, na je na China shekara ta 2012, na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'a take, kuma na sake da Abuja na ci gaba da sana'ata. Ina karatuna na digiri na farko zuwa da hannuna na sponsoring kaina na yi master's degree. Kuɗin da na fara biya na PhD a University of Abuja da sana'ar da nake yi da ita, wallahi na biya kuɗin wannan makaranta. To don haka ina gani samari da suka rasa karatunsu saboda wannan matsala su koma yin sana'a. Mutum ya koma yin sana'ar hannu, idan baka iya aikin hannu baka nemi dan karamin jari ka dan fara kofiyo wota, yau kake saidawa a kan titi, akwai ranar da zaka samu ribarsa. Kamar yadda na ga a American nan, yan America ba sana'ar da ba sa yi, ko ba sa jin kunyar sana'arsu, ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza. Wallahi ko wankin takalmi kake yi sana'a ce, ya fa a ce ka yi sata. Don haka ban ga amfanin ka zo don ka daina zuwa makaranta ba, kuma ka zo ka yi ta zama a gida, ka zama responsibility ma iyayenka, ko kuma wasu ma suna ma ganin kai barawo ne. Ka fita ka nemi abin da za ka yi a hannu, ka fita kar ka yi girma. Ni na yi rayuwa gabaki ɗaya, rayuwa ta babu girman kai a cikinta, shi sa na samu wannan matakin na yanzu.
Masha Allah,
gaskiya ne.
To madalla Malam Tijjani Muƙaddas. kuma sai ku biyo mu inda zamu je gaban ta Ibrahim da bako da ta gayyo to mana zuwa madafa domin jin yadda ake dafa dukar biki.
Wayo Allah duwo duwo. Kuma da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatarwa da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamu.
Da fadakan shinkafa?
Eh, da fadakan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki ke ga ana tarbubin nan. Kai ka zaka ci ba irin shi kake yi a gida ba.
Eh, kana ma da wannan gaskiya ne haji.
Wannan to shi za.
To menene sarrafa? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani. Kana bukatan tattasai. Jiyar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan mangyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin dandano uwar gida na bukatan gishiri a farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta wato attarugu tattasai da albasa ta wanke su ta nike su
to ya ake sufu
kadan ne tunda dai bai kuna mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasan ta za ta iya daukan kaman kwallo biyu kai yau dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan debi attarugu idan ne cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda 6 7 zuwa 8 sai ta dauki kwallon albasan ta guda 1 ta wanke su ta hada ta nike shi a blender dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwanin ta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalin ta ba idan nama gare ka za ta iya yin party jollof idan kifi gare ka za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan man ta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori arnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan soyuwa ya fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwanin ta sai ta zuba
kai tsaye ba tare da ta sa mishi ruwa ba
sai ta juye shi ta hautsina shi duk ya hade idan ya hade ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi na kakken tattasan ta da albasa da attarugun ta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa naman ta akwai ruwan nama sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin da faduka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta kara ruwan sama ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta sai uwar gida ta hautsina ta dukkan ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano akwai ja akwai mai kara fito da kalan ja to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nemi a kasuwa ta dan zazzaga yawa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafan ta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san tatkar mu rage wa kanmu sitaci a jiki to ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafar ta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa wa gida tana iya daukan chokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta sa ruwan zafi wa gida zaka ga ruwan yayi fari san yana ku yana cire starch ke
wannan tana kan ga sukan zuba gishiri a cikin
idan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta debi gishiri sai ta barbada sai ta kara ibon ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi tai za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta daure shi kuma zaki ganshi yayi dai dai yayi wasar wasar
to an rage mishi starch da
lokacin sosai to sai uwar gida ta in lokacin zuwa lokacin ila ruwan abincin ta ya tafasa
san wannan
san ruwan san wannan ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas
eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da ransu
eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokacin kaga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman ba ta tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bashi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yauwa kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafar dama zaka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina ya jijjika kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma zaki zo ki gani yayi wasar wasar yayi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwan shi ne sai ta debo garwan shi a cikin wani dan kwanan silver sai uwar gida ta saka a ciki sai ta bude wannan tukunyar sai ta dora wannan
bayan ta tuna tsakiyar jin
eh ta dan bude kada to sai uwar gida ta dauko kwan babu ba sai ta dora sai ta dauki garwa shi mai wuta sai ta saka a ciki anan sai uwar gida ta debo dan man gida kada sai ta dan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafa dan kauri zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof da kin bude da kike na dan kaurin nan kadan kina dan
to shi ne
shi ne da ya kone mu kuma shi ga kaurin nan kina ji
wato man nan da za a zuba magawayi ya taso ga shi an rufe shi ne bar wannan kaurin kaurin kanshi
da ake bukata
shi ne shinkafa da ake cewa party jollof
ta samu shi ne kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne ko ya haɗu mai dan hayaki dan kauri mai dan hayaki da dan kauri kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci yau wato kin samu party jollof kenan
to
sai a nemi hadin shi
kamar
su lettuce da zance miki
kamar salad kenan
yauwa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki
haka da ba a yi amfani
ya yi cin abinci yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatir aka datsa dan kukumba aka yawwa zai wadata
haka
zai wadata
to sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyen abubuwa
yawwa
na din ma kawai dan gani ma an tumatir ba kana ya bada
yawwa ki nemi dan ruwan kal din kike dan barbada ki sa gishiri shi ma zai wadata
to masu sauraro baki ɗaya a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti ta ba da umarnin shirin baki ɗaya ta Julie Ladies Gresham da abokiyar aiki na da tafiya na gabatar da shirin zara wa Aminu Sage da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin ni Hawwa Sharif ke sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji manku.
Yo, the body, 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 the body ne zai kai su mutashare ba.